Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 1 ga watan Mayu shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labaran duniya.
To Mahmud ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta fito ta yi karin haske akan aikin jigilar kwaso ɗan Najeriya musamman dalibai da rikicin Sudan ya rutsa da su a kasar. Fadar Fadvatican ta ce a shirye take ta jagoranci mai da yaran nan ƴan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaki. Sannan ana tsaron cewa shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi zai ziyarci Damascus a ranar Laraba mai zuwa karan farko tun bayan yakin Syria a Tehran.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ofishin jakadancin Najeriya dake kasar Masar yayi karin haske kan halin da ƴan Najeriya ke ciki yayin da suke dakon hukumomin Masar su ba su izinin shiga kasar domin a kwashe su.
Najeriya na ta kokarin su ga ta ina ta wace hanya za mu kwashe ƴan kasar mu mai da su gida. A yanzu haka ana tunanin ko a je ta Port Sudan ko kuma ta iyakar kasa tsakanin Sudan da kasar Ethiopia. Muna nan kuma muna sauraron mu ga me kasar Masar za su yi.
Sannan a jihar Kebbi Najeriya rautani na cewa wasu ƴan bindiga sun halaka mutane da dama ciki har da jami'an tsaro biyar.
To ko kare an kare sai ni ji karan baburan. Da ni ji karan baburan sai ya kai ni ce oga ka ji karan baburan ha ga sunan ko da muka tare kanmu sai muka cimma kusan mashin 110 sun miƙe haya sun yi wajajen dadin duniya.
Za ku ji karin bayani muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumel zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ake ci gaba da jigilar ɗaribai ƴan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta ce ta samar da motocin da za su kwaso su da sauran ƴan ƙasar da rikicin Sudan ya rutsa da su, ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalar Amurka miliyan 1.2 da aka kashe don jigilar. Babban sakataren ma'aikatar jin kai na Najeriya Dr. Samina daga Nasiru na Sani Gwarzo ya bayyana wa muryar Amurka cewa a yanzu haka ana haramar dawo da ɗaliban gida a cikin makon nan mai kamawa. Ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wannan yaki da ya barke a kasar Sudan tun ranar 15 ga wannan wata ya daidaita al'ummar kasar kuma ya shafi dukkanin waɗanda ke zaune a Sudan musamman ma ɗalibai waɗanda suka fito wasu ƙasashe a ciki har da Najeriya wanda a yanzu haka ana samun nasara wajen kokarin kwaso ɗaliban bayan tasgaro da aka samu a wajen aikawa da kuɗi da za a yi amfani da shi wajen samo manyan motoci da za a jigilar ɗaliban da su zuwa tudun Natsira kafin jirgin sama ya kwaso su zuwa gida Najeriya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine babban sakatare a ma'aikatar jin kai yayi ƙarin haske.
Wannan ƙasa ta Sudan ta yi shekaru aru-aru ba ta da ko ma'aikata ta banki wacce take hudda da kasashen waje. Duk abin da kake gani ana yi na hada-hadar kuɗi tsakanin mutanen Sudan da na waje harka ce ta bayan fage. A samu biro da change a tura kuɗi, a samu wani dan harƙalla ya gyara wannan yayi wancan.
To me yasa ka faɗi haka?
Lokacin da muka shirya tsari na fito da mutane nan mu sai muka shirya tsari mai mataki uku. Matakin farko yaya zaimi mu fito da mutane daga Khartoum wanda anan fitinar take kai su border, daga border su shiga kasar da take makwabtaka da ita, sannan a dauko su a kawo su saboda me jirgi baya shiga kasar Sudan ne ke ta sararin samaniyar ta sai a harbo shi. Wannan shine mataki na farko. Mataki na biyu shine a dauko su a wayannan jirage a kawo su Najeriya. Mataki na uku shine idan sun zo Najeriya za mu karbe su mu zaunar da su mu duba lafiyar su mu check-in din su sannan mu sallame su tafi garuruwan su ko gidajen su.
A lokacin da yake amsa tambayar halin da ɗaliban suke ciki zuwa jiya Lahadi bayan sun kwashi kwanaki biyar a wata jami'a inda aka ajiye su, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya ce
yadda muka saba nan in zaka fita visa kake bukata ta kasar da zaka su a Sudan sai ka biya harajin fita daga kasa ko visar fita daga kasa sai ka biya kuma visar shiga kasa a Egypt. To duk wannan ma mun riga mun warware su. Shugabanci mataki ne, matakin nan dukkan sa sai da muka kai na makura muna neman a sassauci duk sun yi alƙawari amma ba abin da suka yi shi yasa muka ce to na ƙarshe mu ga shugaban ƙasar mu kuma na sami kakkwaran bayani cewa shugaban ƙasa yayi magana ya sa baki so muna sa ran abin zai amfanar a yau din nan ko gobe amma mu kuma tsoron da muke ji shine ci gaba da harba-harba idan aka yi shi a Khartoum zai cutar da ƴaƴanmu sai muka shirye cewa maimakon su tafi border Egypt jirgin mu jirgin yaki na Najeriya yana nan a zaune a Aswan yana jiran daliban nan su tsallako su shiga sun ki su bari saboda sai muka canja tsari zamu kai su Port Sudan
wani ɗan Najeriya kuma ɗalibi a Sudan wanda yake cikin waɗanda ake kokarin kwasowa mai suna Abdul Aziz Abubakar Abdullahi ya tabbatar da tashin ɗaliban daga jami'ar Afrikiya zuwa iyakar ƙasar Masar
at least zamu iya kai mu dubu ga mu yanzu an loda mu cikin motoci sai yanzu muka samu tashi yanzu ga mu mun tashi mun kama hanyar barin Khartoum yanzu ga
Abdul Aziz ya ce kwanakin su biyar a wannan jami'ar Afrikiya kafin a kwaso su zuwa iyakar ƙasar Masar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
an gaishe ki a jiya Lahadi Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ka jagoranci mai da yaran nan yan Ukraine da ake kwashe zuwa Russia a yayin da ake gwabza yaki dukkanin ayyukan jinkai suna taimakawa ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa a cewar Francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin sama da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar Hungary ko da yake bai ce uffon ba da aka yi masa tambaya kan ko ya tattauna game da yunkurin samar da zaman lafiya a yayin ganawarsa da Prime Minister Hungary Viktor Orban ko kuma wakilin dadaddiyar majami'ar Russia a Hungary a ƙarshen makon nan da ya gabata
nan ba da jimawa ba Aisha Mu'azu za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun na Sudan Ofishin Jakadancin Najeriya da ke Masar ya ce hukumomin Najeriya na duba zaɓin wasu hanyoyi da za su iya kwashe 'yan Najeriya da suka makale a kan iyakar ƙasar ta Masar da Sudan, yayin da ake dakon jami'an Masar ɗin su ba da izinin shiga ƙasar. Aƙalla sama da mutum 7,000 ke makale a kan iyakar ƙasar ta Masar ciki har da 'yan Najeriya yayin da hukumomin na Masar suka hana shiga sai da takardun visa da kuma tabbatar da an tantance mutanen. Ambassador Nura Abarimi shine jakadan Najeriya a kasar ta Masar ya kuma mun karin bayani kan halin da ake ciki.
To kamar da yadda ka sani ne lokacin da yaki ya barke. Kasashe da yawa sun yi ta kokarin domin su fitar da 'yan kasar su da wuri. Najeriya na ɗaya daga cikin waɗannan kasashen kuma aka yi sauri aka yi deciding cewa za a fitar da 'yan kasar mu ta kasar Masar. Kuma an ce za a fara daukewa ne da 'yan makaranta da kananan yara da masu rauni. Nan take aka sanar da mu kuma muka tuntubi authorities din kasar Masar domin su ba mu clearance. Jiragen mu su sauka sannan mutanen mu su tsallako zuwa kasar su domin a kwashe su a mayar da su gida. To abin takeici abin bakin ciki shine lokacin da 'yan kasar mu suka zo border tsakanin Sudan da kasar Masar. Sai kuma aka tashi da sabon magana cewa sai da security clearance da visa.
Shin 'yan Najeriya ne kadai wannan abu ya rutsa da su?
Abu ba wa 'yan Najeriya ba ne kadai. Har da sauran 'yan kasashen Afrika banda ita kanta Sudan wadda yaki yake ci. Kaga irin wannan abu bai dace ba. Saboda a yanayin da ake ciki a kawo 'yan su sharuɗa a gindaya. Duk da mun san cewa kasar Masar na kafa-kafa da yanayin tsaro. Na kasar su amma wannan abu ne wanda bai kamata ba a wannan lokacin
kamar yanzu wani hali ake ciki kuma wani karin karfin gwiwa za ku ba iyaye musamman ma na dalibai cewa ayan su za su koma gida lafiya
to duk da haka zan shaida maka cewa Najeriya na ta kokarin su ga ta ina ta wace hanya za mu kwashe 'yan kasar mu mai da su gida a yanzu haka ana tunanin ko a je ta Port Sudan ko kuma ta iyakar kasa tsakanin Sudan da kasar Ethiopia muna nan kuma muna sauraron mu ga me kasar Masar za su yi domin su sassauta saboda mutanen mu dake bakin border yau kwana uku kenan su tsallako daga kasar Sudan su shigo cikin kasar Masar domin a kwashe su shigowa kawai za su yi domin a kwashe su ba don su zauna ba
kamar anan naku bangaren a kasar ta Masar wani irin agaji kuke ba su 'yan Najeriya domin akwai rawatani da ke cewa a kasar ma suke kwana
To mu ma'aikatan diplomasiya da ke nan kasar Masar mun zo tare da ma'aikata local staff da muka dauka aiki yan kasar Sudan. So muke hadawa tare da jami'an mu su tsallaka bodan Misra da Sudan domin su kai agaji ga yan kasar mu da suke nan. A halin gaskiya akwai mutane da yawa domin akwai manya-manyan buses guda 9 a wannan boda ta Arkil. Ya kai wurin mutum 450 wanda yau kwanan su uku kenan suna jiran a bada izinin su tsallako kasar Sudan domin su shigo cikin kasar Masar. Muna nan muna kyauta zaton cikin ikon Allah za a samu permission so da su tsallako. Domin maganar nan da nake da kai akwai jirgin sama na sojoji C-130 wanda ya riga ya soka. Kuma AFP ya yi ta neman mu bashi izinin domin ya zo ya dauka mutane muka ce ya dakata. Saboda mutanen ba su riga sun tsallako cikin boda ba. So kaga wannan ya nuna maka cewa akwai kyakkyawan shirin da kuma kyakkyawan niyyar a kwashe mutanen mu a mai da su gida. Zan yi amfani da wannan dama a maimakon duk wani mai ruwa da tsaki akan wannan evacuation din mu ba mutane hakuri. Domin gaskiya mutanen mu sun wahala, sun tagayyara, suna zaune a bakin boda kwana uku. Kuma ƴan makaranta ne wanda aka dauko kafin a koma a dauko sauran mutane. A yi hakuri, gwamnati na da niyya, kyakkyawan niyya a dauko kowa da kowa a mai da shi gida. Allah dai ya yi an samu akasi. Abubuwa ba su tafi yadda aka tsara ba. Mu muna nan muna jiran mutane su tsallako, amma Allah bai sun tsallako ba. Saboda haka a yi hakuri.
Ambasada Nur Abari muke nan jakadan Najeriya a Masar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
A halin da ake ciki kuma hare-haren da Russia take kaiwa a fadin Ukraine sun yi sanadin hallakar akalla yara 477 tare da jikkata kimanin 1,000 tun lokacin da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine sama da shekara guda. A cewar ofishin alkalin alkalan Ukraine a jiya Lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta Telegram, akasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a lugudan wutar da aka kai da Donetsk da Kharkiv ne, inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da 275 a wuraren biyu. Akwai yiwuwar alkaliman yara waɗanda suka jikkata ya zarta alkaliman da ke cikin rahoton, bisa la'akari da cewa waɗannan alkaliman ba su kunshi nan ba su yankunan da Rasha ta mamaye ko kuma inda ake ci gaba da gwabza yaki ba. A watan jiya hukumar 'yan sandan ƙasar Ukraine ta ce akalla yara 400 ne ba a san inda suke ba. Zuwa yanzu yara 364 ne kadai Ukraine ta iya gano su, cewar majiyar Children of War mai adana bayanai.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rautani na cewa matsalar rashin tsaro na sake waiwayar wasu yankunan arewa maso yammacin ƙasar duk da yake a baya an dan samu sauki. Wannan na zuwa ne yayin da ƙarshen makon da ya gabata 'yan bindiga suka halaka kwamandan yanki na jami'an Mopol tare da jami'an Sabiyar da kuma wasu mutanen gari da dama a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbi ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, 'yan bindiga sun sake baje hadarsu a wasu yankunan kudancin jihar, inda suka halaka mutane fiye da 30 ciki har da jami'an 'yan sanda na Mopol su 6. Na zanta da wani jami'in tsaro na sakai wanda baya so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro, wanda ya bayyana cewa to ranar Asabar da dare suka samu labarin cewa barayi sun fito daga yankin Yar Maitaba zuwa Jambali zuwa Mairere har zuwa Dan Umaru cikin yankin Dankowa Sagu, kuma nan take suka hadu da jami'an Banga da na Mopol karkashin jagorancin kwamandan yanki na Mopol suka je su kai dauki.
Tafiyar kusan kilometer guda muna yawo. To ko ga nan an kare sai ni ji karan baburan. Da ni ji karan baburan su yi sai ni ce oga ka ji karan baburan hawa ga sunan ko da muka tare kanmu sai muka cin mu kusan mashin 210 sun miƙe haya sun yi wajajen dadin duniya. To daga nan sai suka yanko suka kebo mu sai suka samu tsakiya. To na hawo muke dauke ba dadi nan daga cikin mu dai Allah ya mu wasu mahita, shi kuma Mopol UC na Bena Ibrahim Idris Sakaba da Abel Kaza da Aliyu Hassan da Abubakar Usman da Godade kefa ake ce ma babu rike sunan shi ba to su ne Allah ya mutukawa eh to mutanen gari ko da mun ka isa sun hito gari amma totalin dai aka abunda kashe hannan na layin bene zuwa tuntun wada dukkan totalin ne mutum 34 ne suka kasa yau dan ga
har wayo na zanta da wani mutumin garin dan Umaru wanda yana cikin garin lokacin da aka kai harin
sunana Alhaji Sani bawan Allah ni ga nauni duk abinda ake yi cikin garin mu ake yin shi akalla barawo ya hi karhin mashin 200 sannan mun yi kira ga jami'an tsaron sojoji dake bena don su kawo mu na dauki basu kawo ba amma jajirtaccen dan sandan nan Mafold ya zo tare da yaren shi duka gaba ɗaya kuma Allah ya musu cika
wannan lamarin da ya girgiza jama'ar yankin musamman mutanen garin Bena inda nan ne kadai mafaka ta jama'ar yankunan Salihu Muhammad Bena mazaunin yankin ne kuma yana mai cewa
waɗanga barayin ga sun zo sun aje kayan su fiye da sati guda suna wurin nan kuma mun faɗa ma hukuma sun kai sun yi tso 200 mun faɗa ma hukuma amma aka ki dauka mataki sai da wanga abu ya hawo shine mai kiran guri kuma don girman Allah ta rika taimaka mana ga duk lokacin da abai haro muna faɗa mata cewa to ga hu matsala to ai gaggawa dauka mataki
na yi kokarin janta bakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan lamari sai dai na kasa magana da kakakin rundunar a jihar Kebbi superintendent na yan sanda Natiu Abubakar domin da farko na kira wayar sa a rufe daga baya kuma na kira tana bude amma dai bai karba kiran ba sai dai jami'an tsaron na sa kai da aka fafata da shi a lokacin harin ya ce akwai abin ke son duniya ta sani
mu yanzu ba mu san makomai bene ba karan kai saboda dibo da wannan bawan Allah jagatacce da ke kara mana karfin gwiwa hata mu ɗan sa kai da ɗan banga shike ba mu kuɗi mu je mu ci abinci mu ciyar da gidanmu kuma shike sai muna ma kayan aiki kuma da taimakon mutanen gari to yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan Najeriya da na ko aikin shinkafi na jihar Zamfara ɗan bindiga sun yi wa wasu mutane kisan gilla ranar Asabar ta wannan mako duk da yake mahukunta na cewa suna kokari domin shawo kan matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 1 da rani da minti 17 tashirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadun waɗanda ba a yi wa adalci ba yaki da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya bin gadan marayu da dai sauransu a yau za mu yi wani tsohon shiri kan gadan gida a unguwar mai tama da ke Abuja ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Kumel sabon shirin zamu duba labarin Lawal Ahmad Abubakar dan margaye Alhaji Audu Abubakar mai rukunin gidajen Imani Estate da muka taba kawo muku a shekarar 2017 Lawal Abubakar dai wanda a lokacin ya tafi Amurka amma bayan ya koma gida mahaifinsa ya rasu yayi ta bin diddigin gadansa ciki da yace da akwai gida akan titin Madera a unguwar mai tama na Abuja a takaice dai Lawal Audu Abubakar a duk tsawon shekarun bai ci nasarar samun gadansa na mai tama ba duk da zuwa kotu inda a yanzu Allah ya masa rasuwa a Kebbi bakin fada sarkin jihar Nasarawa inda yake da zama ga dai abin da ya taɓa faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya a wancan lokacin
assalamu alaikum sunana Lawal Abubakar yaron late Alhaji Audu Abubakar ina zama a Kebbi kofar fada Nasarawa state gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan mai tama Abuja to bayan ya rasu sai shi yana marigayi Ahmadu Abubakar ya kawo abokinsa mai suna Idris Osman ya zauna a wannan gidan a Abuja to da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma ina kasan wajen na karatu bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo Kebbi tafiya Idris ne na gidan Ahmadu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida na kusa da nawa din a gaba kadan wani lokaci sai na samu ya sani shi ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki to shikenan sai na ci gaba da zama a nan Kebbi a gona kana nan ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi Ahmadu ne sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da Idris akan wannan gidan nawa. Sai tu aka ga yanzu za a yi ko baka ba sai na kai shi kotu. Da na kai shi kotu Allah kuma ya tambaye ni gidana ya dawo hannuna.
Bayan da kotu yanke hukuncin mika wa lawan Audu Abubakar gidansa na gado. Lamari ya rincaɗe domin shi wanda aka baiwa aran gidan da aka ambaci sunansa Idris Usman ya ƙara matakan tsaro don hana kowa yunkurin shiga. Har ta kai ga cewa ya sanar da lawan Audu cewa ya shigar da ƙara kotu kuma alƙali ya mallaka masa gidan. Abokin gwagwarmayar margayi wato Malam Muhammad Liman Lafiya wanda shi ne ya kawo shirin ciki da gaskiya labarin rasuwar lawan ya ce za su ci gaba da bin kadin margayin dan yana da ƴaƴa biyu kuma duk muhimman takardun ƙara a kotu da sauransu suna hannunsa.
Malliman me yasa mu lawan dai Allah ya karbi rayuwarsa? Ra'a muka rubu shi da yamma shine kafin gari ya waye sai muka ci labarin na ji labarin mutuwansa ranan Juma'a wato marauci ranan Alhamis.
Eh dama baya jin daɗi ne?
Lafiyarsa da lokacin muka rubu shi lafiyarsa kalau ma gari ya waye kafin wannan lokaci sai na ji maganar mutuwansa. A time da muka ji maganar mutuwan na taso abin ya daure min kai da yake mutuwa na Allah ne. Ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna nan hanyar zuwa. Saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne yi shi ne komai. Amma muna roƙo arziki kafin abadin maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni. Da akwai shaura kuma wanda ya karba to kuma muna buƙatar gudunmawar jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganar lawal ya zama na masu gado na lawal.
Yi mana bayani malliman mun san an je kotu an yi ta ƙoƙarin yin shari'a sosai kan wannan maganar gida da yake nan layin Madera a wanda yake na unguwar mai tama wato layin nan da yake da wannan gida na Defense House inda gwamnati ke ajiye waɗanda suka lashe zaben shugaban kasa kafin a rantsar da su kenan. Yi mana bayani malliman shin yaya ake ci gabanin shi lawal ya rasu yana ci gaba da gwagwarmayar samun gidan har da wani fili da ya fi zuwa wannan unguwar daga baya ko ya ake ciki?
Muna ta gwagwarmaya na maganar fili da gida don mun tabi har kuma lauyan muka dauke shi asali man ya zo ya tabbatar mana wannan gida namu ne amma mu amsa cewa mun san kes din nan an shigar da shi a wannan guri a wannan kotu wannan forgery kes din na kai. Mun ce mu ba mu amince ba. Ba zai yiwu abin ba ka yi ba ka ce ka yarda da shi. Sai mun ce to tun da ya zama mun ba mu da kuɗi ana bi mu na masu arziki to mu a ba mu kes namu don ba zai yiwu a ce kuma abin ba mu sani ba mu ce mun yi. Kuma muna cikin wannan sai mun shiga maganar fili duka. Kuma mun tabi har mu je don shi kan shi ƴar fayi don mu san inda za mu yi mu zaune shi abu ya kitura an gagara sa mu gan shi. Mun zo kuma bi na wannan fili na 1.28 a wannan mai tama mun bi abin ya kai har wannan ana cimshi Adamu shi ne ainihin director na LAN. To tun nan mun zo da kokenmu har kuma muka yi lokacin aiki na matsayi muka sa aka rubuta da aka tafi.
Wato shi aji kusan liman kana magana ne kamar mutane duk sun san abin da kake faɗa. In ba kana fahimci abubuwan ba za a gane ba. Shi tsohon aji Muhammad Adamu dan jihar Kuta Nasarawa kenan.
Eh dan jihar Nasarawa namu anan. To har muka sa tiyo na shi Ilistoma ya rubuta takarda muka tafi wurin shi da mu kuma shi ne director na LAN. Muka je muka same shi ya ce to takarda dai yanzu da an yi kokari an ya zama ba shi a garin. Ya tura mu zuwa wurin mataimakin shi minista ya ce kuma sake ne mai lauya don a ba mu ainihin wannan takarda ɗin a ba mu kofin namu. To kuma kayan tunda muna bi kai haƙƙi ne wannan an san na gado gashi a rubuta takarda kowar kason shi kaga ya kamata a tabbatar da kowa an ba shi kayansa.
Wato malliman yanzu akwai takardu na shaidu da suke hannunka kenan?
Duka suna nan. Hadda takardu na mun bima na wannan wuri na wannan lokacin na aka trailer kowane da shashin shi. Kuma wurin gashi a rabon gado da takardun da komai.
Liman yi mana bayanin shi dama ai lawal ɗan marigayi Alhaji Audu Abubakar ne wanda babansu ya rufe bar musu gadon wannan wajen, ko babansu yadda kuka ba mu labari ya sayi wannan mayankin ne tun yana daji kware da gaske.
Wannan wurin ya saya tun lokacin shagari yake daji shi ya saya wannan gurin, kuma takarda ya fara tun daga kan shagari har kuma ya zo kansa wannan gurin ne, kuma har wannan gidajen da ake turawa na zauna tun nasan. Kowanne ciki an raba kowanne gado kowa da naci gaskiya, kuma ina na kowanne a rubuce gado a rubuce.
Tun a shekarar 2017 lokacin da filin ciki da gaskiya ya fara duba wannan batu, duk da kokarin samun jin ta bakin Idris Usman ya cutura dan ya maida martani kan gidan da marigayi lawan Audi ya ce na gadansa ne ya mallaki. Maimakon haka sai Idris ya sa lauyansa ta hanyar ofishin jakadancin Amurka ya rubuta sashen Hausa korafin wai ba a yi masa adalci ba domin ba a ji ta bakinsa ba. Hakan ya sa shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi lauyan Idris Usman don neman mai gidan nasa ya bada bayanin labari ta ɓangaren nasa. Daga baya lauyan ya tuntuɓi shirin da cewa,
"Now I said I contacted and spoke with my boss,
okay,
who was outside of the country,
okay, yeah, it's all right.
And he said, what we should do, sir, is that your organization should write us a letter requesting our client's presence to make it official. That is, I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. I'm under authority."
Adeyemu ya ce ya tuntuɓi gidansa wanda yanzu haka yake kasar waje. Kuma ya ce abin da ya kamata a yi shi ne muryar Amurka ta rubuta masa wasiƙar gayyata a hukumance kafin ya yi magana da wannan shirin. Har yanzu dai ƙofar shirin na Abu ya take ga Idris Usman duk lokacin da ya shirya bayar da nasa ɓangaren labarin. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasara da Melody Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Dr. Mahmud a takaicen, yayin da ake ci gaba da jigilar ɗalibai 'yan Najeriya daga gwamnatin Najeriya ta ce ta samar da motocin da za su kwaso su da sauran 'yan ƙasar da rikicin Sudan ya rutsa da su. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. Dukkanin ayyukan jin kai suna taimakawa, ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa, a cewar Francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin saman da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar Hungary. A halin da ake ciki kuma, hare-haren da Rasha take kaiwa a fadin Ukraine sun yi sanadin hallakar akalla yara 477 tare da jikkata kimanin 1,000 tun lokacin da Rasha ta kaddamar da mamayar Ukraine sama da shekara guda, a cewar ofishin alkalin Ukraine a jiya Lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta Telegram. Akasarin waɗanda yakin ya rutsa da su a lugudan wutar da aka kai a Donetsk da Kharkiv ne, inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da kuma 275 a wuraren biyu. Akwai yiwuwar alkaliman yara waɗanda suka jikkata ya zarta alkaliman da ke cikin rahoton.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, 7 kina agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za ku ji abin da masu sharhi a jamhuriyar Niger ke cewa bayan da dakarun Sudan suka yi ikirarin cewa akwai mayakan sa kai daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Sudan, wato da ke agazawa dakarun RSF a yakin da ake yi. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawi da ya hada mana shirin, sai injiniyan mu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.